Karo na biyu kenan kasa ga wata daya da wasu da ba san ko suwaye ba da ake kyautata zaton yan ta'adda ne dauke da makamai suka kai farmaki a wasu kauyukan da ke cikin jihar Walam a yankin Talabere. Harin baya bayan nan ya afku ne a jiya da maraice da misalin karfe 6 a wani garin da ake kira Bani Bangu mai tazarar sama da kilomita 245 a arewa maso gabancin birnin Yamai inda sakamakon hakan ya sa jami'in tsaro daya riga ma gidan gaskiya a yayin da wasu biyu suka jikkata. Ko baya ga hakan ma mutanen da ke dauke da makaman da ake zargin cewa yan ta'adda ne sun yi awon gaba da motar jami'an tsaro daya a yayin da suka lalata dayar. Da na tuntubi kakaki rundunar sojan tsaron jamhuriyar Niger Colonel Mustapha Laudiri ya tabbatar man da wannan labarin tare da cewar yanzu haka jami'an tsaron Niger din na ci gaba da gudanar da kwakwaran bincike. Honorable Karim Burema dan majalisar dokokin jihar ne mai wakiltar mazabar Bani Bangu da Walam.
Lokacin da masu harin nan da sun kuzo sun aske sojawa sima sun samu labari sun tare ma sun hana ya shiga cikin garin Bani Bangu. To da sun ka hana haka nan an yi fada, an yi raciyace, an kashe guda, an ka sa wuta mota guda sun ku kone shi. Bayan haka nan sojawa sun yi kokari sun koro su sun za da baya.
To kawo yanzu kamar su waɗanda suka shigo, waɗannan ƴan ta'addan da suka shigo kahin su zo kun ga alamu ko wasu basu kira suka ce da muku ga alamun ga mutane nan ba waɗanda basu yarda da su ba za su shigo?
Tun lokacin sallah alasar, bayan sallah alasar, mutane da waje sun samu labari sun gaya ma kaman wanda ana so a gaya ma duka an gaya musu. Wata hanya sun ka biyo sun ka shiga da an ka bai tamani ba, inda ya biyo wurin da ana tamani na don da ba sai bannan nan.
Da kowane hali ne ake ciki yanzu haka a garin na Bani Bangu?
To yanzu dai alhamdulillahi tunda wadanga sun koma sun fara harkon cusu yanzu mutane duka suna ga aiki.
Dan majalisar dokokin dai ya yi kira da kakkausar murya zuwa ga mahukuntan jamhuriyar Nijar da su ƙara ƙarfafa ɗaukar matakan tsaro a yankunan domin kare lafiyar al'ummar da ke fuskantar barazanar tsaro.
To tun bara mun fada ma gwamnati mun ka cewa kaman a yi wurin uku da ana kai sojawa don da an kashe waɗangana don da hari nan ba su yi, tun da an kullum sojan nan ya tabbata suna wuri shi ba su koma zakuwa. Amma yanzu Bani Bangu dai na ya san akwai soja wanda bai da yawa, can Mangaiza akwai bai da yawa, saboda haka nan na ana gari kaman inda an yi na tongo-tongo an yi na nisi ni godal ko waɗanga buina an ka kai sojawa da yawa don da yanzu wannan ba su hita can, tunda ziya da sun kai lokacin da suna zakuwa mutane da adazi sun samu labari inda sojawa suna can na ba su zo Bani Bangu. Masu farfaro 30 na sun kuzo Bani Bangu ko mota bui ba yana iya koro su ba.
Kawo yanzu dai ba wata sanarwa a hukumce da ta tabbatar da adadin mutanen da suka riga mu gidan gaskiya sakamakon harin na jiya. Harin ta'addanci dai ya ƙara kamari ne a jamhuriyar Niger tun lokacin da gwamnatin ta shiga yaki da ƴan ta'adda waɗanda suka mamaye arewacin ƙasar Mali, inda ƙasar ta yi hasarar sojojinta da dama a fagen daga. Ƙasar Niger da yanzu haka tana zagaye ne da ƙasashen da ke fuskantar barazanar tsaro, musamman ma ƙasar Mali, Nigeria da kuma ƙasar jamhuriyar Libya. Abdullahi Mamman Ahmadu, sashen Hausa na muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.